الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. wanayenachewa inachewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam tambaya na malam mutudne wato haƙƙin ka a hannunsa, sai ka tambaya. To, da irin rubutu da sunan dai wani lokaci sai ku hakuri, saboda irin rubuce-rubucen da ake din ni ba na gane su. Mutum ne haƙƙinka yana hannunsa, sai ka tambaya ka yafe masa, saboda ya sami wato ya sami rahamar Allah. To, dama in bai biya ba, Allah zai biya ka da ayyukansa. To, da ka yafe sai za a saka maka ne a lahira, ko dai shi kenan. Ba kun fahimci tambayar nan ku? Wai mutum ne haƙƙin ka yana gunsa, in ka yafe masa, dama in ba ka yafe masa ba za a biya ka ne da aikinsa. Wai idan ka yafe kuma shi kenan, wato kamar ba komai kenan. To, wannan ai ba hankali ba a cikin wannan. Babu hankali cikin maganan. Ai, ba zai ma taɓa yi ba, tunda Allah ya ce zai biya misali. Kuma yanzu ka yafe, idan ka yafe shi kenan, yafiya ne ta zama banza. Ai, ba ka ji cewa ake yafiya ba abinda za ta ƙara maka kuma sai ɗaukaka abin Allah. Ya tunda ka yafe kuma Allah zai ɗaukaka ka, ai, akwai wani abu ce. So, kada ka ɗauka idan ka yafe shi kenan Allah ya bar ka haka kawai kenan. Ina ganin tsoron da yake ji kenan. Na ka gara aje ya karbi haƙƙinka. To, cewa ake ka yafe, idan ka yafe shi ne abin da ya fi, domin Allah kai ma watakila ya fi maka naka kura-kura. Wani ya ce tambaya ne? Kasan wannan wasu gwanaye ne a rubutu, har ma ba a gane rubutu saboda tsabar gwaninta. Wani ya iya rubutu har ba a iya gane rubutunsa. Kaga ai rubutu bai isar da saƙo ba ke. Ya ce malam, maganar iyaye su sauƙaƙa sadaki. To, ba ka so kenan su sauƙaƙa ko? To, a shari'a shi miji wani haƙƙi ne yake kansa game da kayan ɗaki, gado da kwanuka da sauransu. Kaga wannan ai ba a buƙatar sauƙin kenan. Mu abinda muka ce cewa muke iyaye da masu auren, ko? Da wacce za a aura, duk su sauƙaƙa al'amari. Mu sauƙi muke nema wa mutane. In kai ba ka buƙatar sauƙi, to sai mu ce Allah ya tsananta. Ai mana, tunda ba ka son sauƙi, ko? Waɗannan duka al'adu ne ba. duk akan al'ada sai ake fada din ba wani abu mu ko muna magana ne akan kallon shari'a me take nema a gurin mutum mun fada mun ji annabi ya ce auren da yafi kowanne albarkar shi take matar da aka aure ta ba tare da an wahala ba ko ka ba to wannan shine baka so ka fi son kowa sai ya sha wahala maganar kayan daki su abin da iyaye suke su ma al'ada sai aka dora musu kamar yadda aka dora wa mai aure yin akwatuna ko yin akwatuna wahala ce wacce aka dora wa ma'aurata kai ta akwatuna biyar ko shida ko wani abu kuma da haka sannan idan ka lura har wannan abin da shi yake magana shi bai magana har abin da yake magana din nan idan ka lura dukkan su idan sun tashi amfanin yana komawa ga wanda ya aure ba wanda ya aurar ba shi wanda ya aurar kawai wahala yake sha na farko dai ya azima ta tun tana yar karama yake ciyar da ita ko wahalar iliminta haka ne ko ba haka ba komai da ka sani sannan yanzu kai kayi akwatuna guda biyar ka wahala idan aka tattara akwatuna biyar da kai misali ko tara ko sha da kai dukkansu ba su kai kudin abincin da ta ci ba a shekarun da ta yi a gidan ubanta ko sun kai ba su kai ba ko kaga kenan wahalar kamata fi sauki kenan ko haka ne ko ba haka ba sannan a hakan idan uban yace zai aurar maka maganar gadar da yake magana uba da yake haka ne ko ba uba ba ne yake sannan hatta labulan daki ma na ga wasu lokacin iyaye da suke kafet da ake shimfidawa fridge ko fridge da ake sakawa TV kafet duk daga gidan wa ake kawo ku yi magana mana daga gidan ubanni din da ake kawo shi ne nasa a ciki akwatunan da kai an dawo maka da na gari ita za ta daura a gidanka kaga kayan ka ne kenan wancan wahalar da uban yake sha wanda har kake magana maganar me miji yake yi kusan kamar a al'adar ma ba abin da yake akan gado da kafet da katifa da labulan daki da wane da fridge da TV da kwanukan abinci da duk abin da ka sani din dan Allah a al'adar a wannan al'adar da ake miji ne yake yi ko uba ne yake tambayar ku ake to me ma na tambayarwar cewa to miji wani haƙƙi ne yake kansa to idan an ce in an kawar da al'ada za a dawo kan shari'a ko to mijin ne ya kamata duk yayi waɗannan abubuwa haƙƙinsa ne yayi wannan abubuwa kaga ne ya nemi gadon da za su kwanta da matar yana son firijin ɗakin sa ya tsaya domin ni abin da na haifa masa shine mata na haifa masa mata kuma na girman da ita na ciyar da ita ya ganta sanɓale ne yana so ba haka bane to tun da haka ne sai ka sai gado haƙƙinka ne in kana so don ba wanda ya sai jima'i a ƙasa jima'in bai yi ba ko akwai wanda ya faɗa cikin abin nan don haka ba dole ne ubangiji ya sayo gado ba wannan al'ada ce kawai kai ya kamata in kana son ka kwanta da ita to ka je ka sai gado ka sai duk abin da za ka ni abin da Allah ya ce karɓa abin ka shine sadaki saboda shine Allah ya saka idan kun ga dama ku rinka zuba abincin ku a leda kuna ci ba sai na sayo kwanukan cin abinci ba amma mun ci an ai a sharance yake tambayar saboda haka batun asai kayan daki kwanuka wani ne duk al'ada ce shi yasa mu muka ce a samar da sauki a tsakani domin iyaye suna jin jiki saboda wannan abu akwai samari da yawa da suka sai kayan da suka gama yin akwatunan su suka tura gidajen iyayen waɗanda za su aura saboda rashin samun waɗannan abubuwa iyaye ba su samu ba ba su samu sun sai gado sun sai katifa sun sai labule sun sai wasu furi sai ya sa ranar auren ta zo ta wuce wani ma sai ya kusa sai a dawo masa da kayan ana yi ko ba a yi
to al'adar ne yanzu ta hana uban ya aurar ko to ku masu yin aure iyaye ku sani duk samarin da suka zo yin aure a shari'a su za su nemi garin su ko kana da magana kai magana mana abinda uba ya iya shine ya haifar da ya haifi ya ya girmar da ita kuma ka gani in kana so kawo sa da yawa saboda babu wanda yace da matakka in kai jima'i da ita akan taburma jima'in da yi ba ba wanda ya fada to ba dole ne sai an sai ma gado barke ba wahala ce kawai waɗannan al'adu su suka tattaru suka damu masu yin aure da masu aurarwa shi yasa mu kuma muke ta roƙo a sauƙaƙa al'amarin domin kowa ya samu ya zaga cikin sauƙi saboda Allah ba buƙatar sa zai ku wahala ba to amma idan wannan magana ba ta yi muku ba ni da ranan na gaya muku na ce komin arhar aure yanzu ba yin sa zan yi ba kuma komin tsada sa ba ruwa na da shi wato ku ne yanzu kuke da sauran wahala haka ne ko ba haka ba to kuma dan mun zauna muna ta nema muku sauki ba sai ka nemo wani abu daban kuma kana nema wani abin da ma ya zama ba abin da kin ba sai ya zama maka kaya an gane duk waɗannan abubuwan yadda suke damu mu al'ada ce kawai iyaye suna shan wahala sannan su ma masu aure suna shan wahala ba wanda baya shan wahala kuma akan abin da Allah ba shar'anta shi dole su yage shi manzani ba ko kun fahimta watakila shi mai tambaya yana son tunda an ce a sauƙaƙa wa samari su yi aure to ya kamata su ma iyaye a sauƙaƙa musu da yin wannan watakila ina jin abin da yake nufi ke domin watakila ya fahimci cewa iyaye fa suna shan wahala akan abin da suke a wajen aure don wani lokaci ma idan ka lura za ka ga idan mutum ya aurar maka da ƙyarsa to kusan ya fi ka shan wahala wannan in dai za ku faɗi gaskiya ku samari mu ɗauka yanzu kayi akwati biyar na kayan aure da kai kuɗin akwatin nan duka ya kai abincin da ta ci a shekara goma wanda baban da ya ciyar da ita ka ganta san baleliya ko kana tsammanin ciyawa take ci ba abinci take ci sai wannan kyawu ba kuɗi take ci ba kuma suturar da take abin nan kwadduka uban ne watakila kuma a samu ko ta gama jami'a ko ma ba ta je jami'ar ba ko ta haddace alqur'ani duk dai harkar ta kuɗi ne to yanzu ka gani kana so so da ka gani kana so har aka yarda aka ce an ba ka bar shekarar ta 15 ko 13 ko 18 da kai a gida ana ciyar da ita da wahalalun da ake duka bar wannan kuɗin sai ka je ka siyo akwati guda biyar da atamfa da wane ne duk kace ka kawo kayan aure idan ta tashi waɗannan zannuwan da duk ka kawo da akwatuna da su breziya da wane ne duk da kai uwarta za ta bar mako gidanka za ta ɗauka ta tafi da shi gidanka ne ko to za a yi ma adon in an je amfaninka ne ko ba amfaninka ba ai ka siya ma kanka kayan ado ne kawai ba wai uban yarinya ka taimaka ba ba abin da ka taimaki uban yarinya a ciki ko akwai abin da ka taimaka masa ku gaya ma kanku gaskiya akwai babu to shikenan yanzu wannan uban da ya sha waccar wahala kuma yana son dan wai ka ji daɗi kuma wai gadan da zaka kwanta da ƴarsa da ya aure baka sai ya saya maka kuna ganin uban bai fi jin jiki ba a'a ku faɗi gaskiya ne uban ya fi jin jiki ko kai ba an girmar da ita san baleliya kuma tubabin ma da za ta sa kai za ta yi ma adon to wai kuma inda za ka kwanta da ita ma yanzu uban ya sayo ma gado saboda kawai kai dan a ci bulus ne ba za mu faɗa ba tsakani da Allah ayyo maka gado da katifa shi kenan ka zo kana zanzare idan uban ya fi shan wahala kuma duk da haka ba a wani lokacin ba fa ma mutunta iyayen matan dan da za ku samu sabani in ya nemi ka zo ku zauna da shi dan a daidaita za ka ce ba za ka je haka ne ko kai kana ganin kamar ma uban kake maka saboda ka aure ki so waɗannan al'adun gaskiya su suka wahalar kuma suka toshe yanzu haka akwai uban da yake son ya aurar da ƴarsa an gane yana son ya aurar da ita, amma wata al'ada ta kashe kashen kudin ya kasa aurar da ita. Haka ne ko ba haka ba? Wanda kuma ya kawo mata kayan aure shi kuma yana nan yana ta jira, har ma wani lokacin ya rinka surutu wai yaudararsa ake. Dan haka in an yi wasa ma kawai shi a dawo masa da kayansa. Haka ne yadda al'ada ta wahalar da kai, haka kuma ta wahalar da uban. To mu al'adun ne muke faɗa da su cewa a saba mu al'umma sauki domin kowa ya samu ya yi auren. Idan an aure maka da ita, in ya ga dama ku je ku hau kan bishiya ma ku zauna, ba ku ka sani ba, ba kana son ta ba. Shi kuma su kuma iyaye su sauƙaƙa muku yawan waɗannan akwatuna da aiki, samu abin da ya sauƙaƙa ba su. An gane? Shi ma uban abin da ya sauƙaƙa ya yi, sauran ku je ku yi ta yi. Ai, ayar da za mu shiga banda wannan ayar tana cewa in ku fakirai ne Allah zai wadata ku. Ai, in an yarda da Allah sai ai abin da ya sauƙaƙa. Kuma kowa zai gani. In dai Allah aka bi, wallahi sai Allah ya wadata mu. So saboda haka kayan ɗaki ba wajibi ba ne na uba. An gane? Ba wajibin uba ba zai sai ya yi wa. Al'ada ce kai ma kamar yadda ya zama akwatuna biyar ko shida da za ka yi. Ba wajibi ba ne a shari'a. Shari'a abinda ake nema kawai sadaki. Kuma duk rukunan aure babu wannan abu. A cikin rukunan aure dama shi ne a samu mata, a samu mai aurenta, a samu waliyinta, a samu mai karɓa, a yi siga, a samu sadaki. Shi ne fa sharuɗɗan da Allah ya saka a cikin auren. In ban da su duk abin da ka je ka nemo ba su ake nema ba. Al'ada ce kawai. To kuma al'ada nan za ta ci gaba da ba ku wahala, saboda ku karantanku ba kwa son ku daina ta da iyayen da ku ba su auren da 'yan matan, duk ba wanda yake son a bar al'ada, ba kuma shirya ba. Saboda haka sai ku sha wahala ku ta yi. Mu dai mun riga mun yi gaba. Yawa, ni na gaya maka komin arhar aure ba na buƙatar su, kuma in zai yi ta tsada, wallahi babu wani da tsadarsa. Kai ne abin ya rage ma ko? Allah ya muku albarka. Amma dai duk da haka muna neman muku sauƙi, a yi sauƙi a cikin al'amar. An gane? Allah ya kawo da sauƙi. Malam bai takarda mun gani, amma ba wajibi ba ne, kawai dai al'ada ce. Allah ya sa kuma a gyara. Allah ya kawo sauƙi. To, ga wata matsalar kuma. Mun fara? To, mai idan ya rubuto ai? Ni ba ni na rubuta ba, don na ga har ya sa kofe jikiri ne ma. Na ga har da feji, amma dai a nan muna feji, feji turi ne, babu wani babu tu. Mun zo turi. Ya ce, assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Malam tambaya na ita ce, ni ne aka aura min wadda ba ta so na. Amma dai wannan to sai a ɗan saurara ko? Ni ba dan gada ba zan karanta takardar ba, amma in ba mu karanta ba kuma watakila ya ce ba a karanta masa ba, shi ba zai ji daɗi ba. Ya ce, ni ne aka aura min tunda kun yi dariya, to ya isa kar a sake. Ai, shuru da ya kusa da kun gama dariyar ku, yanzu duk abin da zan karanto kar kowa ya sake dariyar ku. Kasan, 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 kasan mutanen nawa sai a hankali. Wai shi yasa ne dan shiru, saboda kowa in ya gama dariyarsa kuma in na ƙarin sakadar, to ko an ji abin dariya kar a sake. Kowa sai ya ja bakinsa ya shiru, ka tsume. Ka ja bakinka ka tsume kawai. Sai ka rabu da ni kuma ka zura min gidan.
Ya ce ni ne aka aura min wacce ba ta so na. Kullum in na je zan yi mu'amala da ita. Sai take malam zan iya wato kwatan haƙƙina da ƙarfi. Sannan kuma ban da laifi, to wannan matsala ce wacce abin da ka tambaya ba za mu amsa shi kai tsaye ba, amma muna da shawara da za mu bayar a kan wannan. Iyaye su ji tsoron Allah, su daina haɗa auren da babu soyayya a ciki, domin asali dokokin Allah ba za su tsaya ba a ciki. Sannan kuma daga ƙarshe idan ba su a ake ba, sai su jefa ƴarsu cikin la'ana. Saboda ka ga dai wadda aka aura masa da sunan aure, to wajibi ne ta yi masa biyayya. Idan ya neme ta ba ta yadda ba, hadisin manzo Allah ya yi magana ne zafin da ke har ma da la'ana a ciki. To ta yaya uba ko uwa za su yarda su ɗauki ƴarsu aurar da ita da wani mutumin da ba ta son sa? To mu'amalar ba za ta yi. Ita mace tana so ma ya aka ƙare, balle kuma ya zamanto ba ta so. To kuma wannan iyaye ne suke yin wannan. Akwai wata baiwar Allah zamanin manzo Allah, ana kiranta Khansa. Babanta ya tsaya zai aurar da ita ga wani wanda ba ta son sa. Yayyayi ta ce ba ta so, har magana ta fito wajen manzo Allah. Yana nan magana cikin littafin da ake kira Shakhsiyatul Mar'a, mutuntakar ya mace. Sai aka kira babanta, aka kira mijin wanda zai aura. Uban ya mai da labarin cewa shi yana son ya aurar da walida, ita kuma ta ce ba ta so. Sai manzo Allah ya ce mata, ki zartar da umurnin mahaifinki ki aure shi. Ta ce shawara ko wahayi? Idan wahayi ne Allah ne ya ce ai za ta yi, amma idan shawara ce to gaskiya ba ta son ta. Kuma manzo Allah ya haƙuri. Ko kun fahimci magana? Manzo Allah sai ya kalli mijin ya ce, kai haƙuri ba ka da mata, don ba za mu tilasta mata ta auri wanda ba ta so ba, domin da soyayya ne ake samun nutsuwa, da soyayya ake samun ƙauna, da kuma soyayya ake sauke haƙoƙi. Amma idan babu soyayya, to ba za ka samu ƙaunar matarka ba, ba za ta ƙaunace ka ba, kuma ba za ka samu sauke haƙoƙin da yake nata ko naka ba, ba za ka samu. Sannan ƙaunar da ake buƙata ba za a same ta. Duk wata kyautatawa tun da ba ta so ba za a same shi. Haka ne ko? To iyaye ne suke yin irin wannan gaban kansu. Kuma a irin wannan zamanin har yanzu ana samun irin waɗanda ba su gane wannan al'amari. Yanzu dai ba ɗaya ya rubuto. To kuma kaga yanzu wai so yake, ko mu ce masa ya kwata da ƙarfi, ko kuma yana neman amsa. Kaga ba za mu ce ya kwata da ƙarfi ba, domin maganar ƙarfi bai taso ba a ciki, magana ce ta ƙauna da soyayya. Don haka wannan magana ana mai da ita ga waliyyai.
inda su da suka hadu suka suka aura masa ba ta son sa, to ya sake komawa wajen su, su kira ta, su kira shi, su tantance abubuwa kuma su fitar da su yadda ya kamata. Amma ba wani mutumin da ya zo nan kawai an kafa masa teburi ya zauna wai shi ne zai yi maka fatawa, ba zai yi ba. Wannan mutumin da ka turo ba zai iya yin haka ba, ba zai baka dama kai da karfi ba, ba zai baka da'a ka koma wajen waliyan da su suka haɗa auren a matsayin ba a so, sun san ba ta so suka haɗa auren. To ga abin da yake faruwa, ka je wajen su ka gaya musu. Amma ni yanzu ka ga wannan teburin nawa da aka kafa min ba zan iya wannan fatawa ba. Ko kuna ganin ba a yi daidai ba? A ka fito ka gaya min ka ce malam kuskure fa gani. Na'am, kuskure ne ko? To, saboda haka su da suka kulla auren su fara ɗanɗanar musibar abin da suka haɗa, yanzu ga shi yana nema ya zama faɗa. Su suka haɗa. Saboda haka kullum iyaye muna ba su shawara, in dai manzon Allah zai ce ga wani namiji da zai auri mata ba ta son sa, kuma manzon Allah ya ce ka haƙura ba ka da mata, to ban ga dalilin da wani uba zai zo ya tsaya ya ce wai sai ya aurar da yarinya ga mutumin da ba ta so. Galibi wannan yana haifar da matsala, wata yarinyar gudu take ta bar gari, haka ne? Wata kuma daga nan sa'anin lalacewar ta yago. Daga nan in ba a yi sa'a ba, in ba ta bi uban, in ba ta bi mijin ba, uban watakila ya matsi ne mata, duk musifar kuma shi ya jawo ta. Jama'a ko ba haka ba ne? To Allah ya gina aure a kan tubala guda uku ne, in an rasa ɗaya to wahala za a shi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yace litaskunu ilayhi, ɗaya kenan. Wa ja'ala bainakum mawadda, biyu kenan. Wa rahma, uku kenan. Abu uku aka gina aure a kansu. Duk inda ƙiyayya ta shiga ko ɗaya a nan ba a samu sa. Allah yace na haɗa aure saboda kai ka samu nutsuwa, matar ka samu nutsuwa. Idan akwai ƙiyayya za a samu nutsuwar, saboda kai ka yi ƙaunarta ita ma ta yi ƙaunarta. Idan akwai ƙiyayya za a samu, kai ka ji tausayinta ita ma ta ji tausayinka. Idan akwai ƙiyayya za a samu. To wani irin jahilci ne mutane suke sai su kauce ma tsarin Allah kuma su ɗauko tsarin su ce sai an yi. Shi fa yanzu uban da ya aurar da ƴar ba ta so, shi fa uwarta sai da yana so ya aure ta, ba haka ba ne? Shi fa ba a tilasta masa ya aure wacce ba ya so ba, to shi dan me zai tilasta? So da Allah ku yi ƙoƙarin ku saba ma ɗayanku zaman lafiya a gidajen mazajensu, ta abin da bai zamanto a bi Allah. Amma malam ni ba ni da amsa a kan cewa wai yanzu kana da laifi ko baka da laifi. Ni shawara nake bayarwa, ba hukunci nake bayarwa ba. Ana shawara ce ka koma wajen wakilinka, a je a samu waliyinta, ga fa abin da yake faruwa. In ka ga dama in ka zo sai ka yi zaman, a zaman sai ka gaya ma ubanta cewa ba za ka kwaci haƙƙinka da ƙarfi. Kaga yin uban ya ce a to je ka mana, to kaga wannan shi ne hukunci, amma ba ni ba. Ne mana maganar gaskiya ne? Yawa. Allah ya taima. Za mu shiga aya ta 31, irin dokar da Allah ya sa wa muminai jiya, ita ne kuma zai sa wa mata. Na'am. وقل للمؤمنات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نعم وانا آياتنا بأي دوكاتي واتي الله تبارك وتعالى يبايد أما دكتاشا في ماتان كما ريال جزياء وكرمتا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم وبنجي تبارك وتعالى أتن ياتي ومؤمني ماذا سرفه إلى نوز كما منذ هذا الحديث بابو آتب ما يميتا حديثا دومين دو كان تتو قدائين إلا بمبن جند أكثام تكاين ماذا دماتا سو ماذا لأكتين سرفه إلى نوز سؤالي فرجو جنس sai aka ce hakan shi ne yafi musu tsarki domin Allah ya san abin da mutane suke aikata amma su mata bayan an ce rufe idanuwansu su kuma su rufe abin nan su kiyaye farjojinsu to sai Allah ya sa kada su yi aro idan za su fita ko kada su bayyana aro sai ga wasu mutane da Allah ya yarda cewa matan su bayyana aro waɗannan mutanen ku sun kai wajen mutum 13 وبجدي تبارك وتعالى يتي وقل للمؤمنات أغيا ومؤمني ماتا يغضن من أبصارهن سرفي سوما دك إذا نوانس نفس نيدي دي دم رابو سوما ماذا أنت سرفي إذا نوانس ماتا ماذا أنت سرفي إذا نوانس سنين كان لما ذا جي ويحفظن فروجهن سننس تري فرجوجهن سدقبرن زنا kamar yadda aka ga yawa maza wa yahfazu furujahum su ba su kiyaye wato farjojin su danan da can duka mazan da matan duk sun haɗu akan abu daya mace an haramta mata ganin mijin da ba na ta ba kai ma an haramta maka ganin matan da ba ta ba an yi dai ko an yi daidai ko an ce wa mace ta rufe idanu kada ta kalli mijin da ba na ta ba kai ma an ce ka rufe idanu kar ka kalli matar da ba ta ka kun yi daidai a cikin dokar ai ko to sai Allah kuma ya kawo wasu maganganu akan mata saboda mace idan ta yi aro to ta fi jan hankali ko to sai Ubangiji ya ce ga mutanen da aka yarda mace ta yi aro a gabansu idan waɗannan mutanen ban da su to ba a yarda mace ta kwalliya don wani ba sai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar da adon su su mata kaga kai ai ba a ce kada ka bayyanar da adon ka ba ko ba a faɗa ba amma sai Allah ya ce su mata kada su bayyanar da adon su illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana minha daga ita matar to wannan min hadin da aka ce abin da ya bayyana gare ta da yawa daga cikin malamai sun tafi ne kawai akan fiskarta da tafukanta tafin hannu da tafin kafa su ne kawai ma zahara min to shi kuma idan ka kula cewa da fiska da tafin hannu da na kafa shi wani ado ake masa kusan ai fiskar ce ake mata adon ko to wannan kenan sai ubangiji ya ce wal yadribna bi khumurihinna su sake bi khumurihinna khumur shi ne mayafi yalwatacciyar riga mai fadi wadda ba za ta nuna shape na jikin mace ba, to shine kuma su saka wannan abin ala jiyubihinna akan gashi akan girarsu, daga nan ya sauka har ƙasa ya rufe ko ina. Wannan shi yake da bukata, an gane? Wala yubdina zinatahunna, kada su yadda adon su ya fita waje. Doka ce daga wajen wa? Daga wajen Allah ko? Kada su yadda adon su ya fita waje sai aka fara kirgo mutanen da in ta bar adon ta ya fita waje a gunsu ba laifi. Sai aka ce illa li bu'ulatihinna, sai ga mijinta da ta yi aure ta. Kaga ce masa ado ba laifi ba ne ko? Kuna dai ganewa ko? Au aba'ihinna, mutum na biyu kenan, ko tai ado a gaban ubanta, ba matsala ko akwai matsala? Babu matsala. Au aba'i bu'ulatihinna, shi dai mutum na uku kenan, ko kuma baban mijinta. Ai yarka ce matar ɗanka? Ai yarka ce? Yawwa. Au abna'ihinna, mutum na hudu kenan, kada su bayyana adonsu sai ga ƴaƴan da suka haifa. To uwar ka dan tayi ado sai me? Ba da ba, ai ko akwai? Au abna'i bu'ulatihinna, ko kuma ƴaƴan mazajen da suka aura. Misali ka auro mace kana da wasu ƴaƴa daga wata mata, to ita wannan matar da ta shigo gida a matsayin matar babanka, duk da ba ita ta haife ka ba, ai uwarka ce? Haka ne ko? Sai mutum na shida, au ikhwanihinna, ko su ado su bayyana adonsu wato ga wanta ko kaninta namiji. Me dan ta yi ado a wajenku? Babu, ai ba komai. Yarka ce ko kanuwarka ce? Sai me? Inda ba kai mutumin banza ba ne. Au bani ikhwanihinna, ko kuma ƴaƴan kaninta ko ƴaƴan wanta, sun zama ƴaƴanta ai ko? Au bani akhawatihinna, ko kuma ta bayyana adonta ga ƴaƴan yatta ko ƴaƴan kanuwarta, ba ƴaƴanta ba ne? ƴaƴanta ne. Au nisa'ihinna, wato shi ne mutum na tara kenan. Au nisa'ihinna, ko mata ƴan uwansu. Mata ne ziryan a guri, dan mace ta yi ado sai ne a cikin mata ƴan uwanta, akwai wani abu ne? Babu. Au ma malakat aymanuhunna, shi ne wato mutum na goma, abinda hannunsu ya mallaka na bayi. Aw ittabi'ina, wannan shi ne mutum na sha ɗaya, su ne masu bibiya, ghairu ulil irba, ba ma'abota sha'awa ba. Akwai tabi'i, abinda ake nufi da tabi'i da anan shi ne irin tsofaffin nan da ba su da sha'awa kuma suna barar abinci a kofar gida. Akwai su aiko? Ito ire-iren wannan, dan ya ga mace ta yi ado ba shi da damuwa, ya tsufa ne ga ba shi da sha'awar ma kwata-kwata, abin da yake nema shi ne allazi wahidun, a ba shi abinci. Ana samun irin su ko? To idan mace watakila ko ta kawo masa abincin kuma tana da ado, ba matsala, tunda ba wani abu a ciki. Minar rijali, daga cikin mazaje, mutum na goma sha biyu, aw ittifl, ko kuma mace ta cancada ado amma a gaban jinjiri. Sai me? Dan jariri ne, me to me a ciki? Lam yadhharu ala auratin nisa, waɗanda ko da mace tsirai ce ta yi, shi jinjiri bai dame shi ba, ba ruwansa, bai san ma komai ba. Wannan ke alladhina lam yadhharu ala auratin nisa, waɗanda ba su ruwansu da damuwa da tsirai ce mace. Waɗannan su ne goma sha uku. Na sha ukun sai Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna, idan mata sun fita za su tafi abubuwa ko wani abu mai kuma da kaga, ai an hana su bayyana ado ko? an hana su ko to idan suka fita za su yi tafiya su daina buga kafafuwansu saboda a wancan lokaci da ayat ta sauka ana cewa mata suna saka munduwa an san munduwa ko na'am kasan mata na da ba irin da yanzu bane matan da ana sa munduwa a wuyan kafa da hannu duka wani kamar abu ne warwaro na kayan ado to idan tana tafiya sai mace in ta taka kafa sai chas haka sai modi tana tafiya sai na kara to sai Ubangiji ya ce idan suka fito za su je anguwa kada su saka wannan abu saboda idan an ji karansa mazaje za su fitu za su waiwaya su da tunda sun san mata ne masu suka saboda haka sai aka hana wannan kaga duk abin da zai jawo kenan wata sha'awa an kunne ta ko haka Ubangiji ya yi to da yanzu kuma kaga ga Adam ga cincingam ga makeup ga wale ne kakel kakel ada tafiya duka duk su kan sun hada gaba ɗaya suna yi bayan Allah ya hana Allah ya ce li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa kada ku saka munduwa kuna tafiya yana kara don a san abin da kuka boye na ado duk da haka da waɗannan dokoki sai Allah ya ce wa tubu ila Allah sai kun tuba ma Allah domin akwai laifi da za ku yi aikatawa a cikin fitar ku mata Allah ya ce sai kun yi tuba ga Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan mu'minai la'allakum tuflihuna ko cewa ku za ku rabauta waɗannan abubuwa guda goma sha su ne kaɗai waɗanda aka yarda mace ta yaro idan ta yi bayyana ado a gaban waɗannan mutum sha uku ba ta yi laifi ba amma saura wanda ba su shigo ba to duk inda mace ta bayyana adonta ta saba ma Allah ko ba haka ba duk wacce za ta yi kwalliya ko ta tafi ofis ko ta je anguwa ko ta fita wani abu daban dukkansu zunubi suke kuma haka Allah ya faɗa waɗanda kaɗai aka yarda ki bayyana adonki a gabansu su ne waɗannan mutum goma sha uku da muka ambata shi yasa muna yi muna tambaya miji ai ka san ba ne kai masa ado ko wanda ba miji ba fa bai halatta ba haka ne to waɗannan su ne Allah ya yarda cewa idan mace ta bayyana ado a gaban su ba ne amma sauran mutanen duniya waɗanda ba waɗannan ba to idan mace ta yi ado to ta yi haram ni ba ruwa na iyakace in gaya maka abinda Allah ya faɗa ni ko ka zage ni ko ka karba ko ki karba ko ki guna guni duk ɗaya wallahi ba ruwa na wallahi haka ko ki yaba ko kar ki yaba haka dokar take a gurin Allah ko ki gyara ko kar ki gyara haka dokar take a gurin Allah kuma in an mutu sai an tarar wallahi sai an gani saboda haka Allah ba haushin mutane yake ji ba rahama yake musu saboda su kauce ma aikin zunubi malamai suka kalli waɗannan ayoyin guda biyu da wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum da kuma wa qul lil mu'minati yaghudunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah ya yi umurni da abu biyu a ciki rufe ido da kuma kiyaye farji dokar kenan saboda kada a samu matsala ta wajen neme-nemen mata da fasikanci da zai bayyana cikin al'umma shi yasa Allah ya saka waɗannan dokoki domin ya tsare komai ya zamanto duk wanda ya keta har ya wuce waɗannan ya kai ga yayin zina to a hukunta shi haka Ubangiji ya ce malamai sun fidda wasu abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan aya kamar wajen guda goma sha idan ka dubi littafin Ibn al-Qayyim Arawdatul Muhibbin sunan littafin kenan dausayin masoya ya yi rubutu akan wannan shi yasa ma za ka ga da ya waɗanda ba su karanta abubuwan da suka shafi addini ba kusan kamar ba su san abin da ake kira soyayya ba duk sun kare ne a wajen daga marubutan mu nan ake samun wai labari wannan ƙarya suke maka kai ba gaskiya bane daga marubutan mu yanzu wannan litafi na rawdatul muhibbi dausayin masoya shi yanzu ba daga marubuci yake ba marubuci ne ma na gaske ba wai ma na wasa ba balle shi da in yi magana sai ya jona maka da hadisi ko da nasin qur'ani litafin ya fi shafi wajen 700 da wani duka yadda za a yi soyayya yanzu ka zo ka rike wani abu ya daga marubuta ba ƙarya kawai wani ya zauna ya ta shato ƙarya ba a yi ba ƙarya ce wai ana koya muku yadda za ku nemi ƴan mata ne koya ne ni ba sani ba yadda za ku nemi ƴan mata ake koya muku ko ba ku jin su ne suna ji akwai wani gidan rediyo ta can haka ni dai ban sai gashi nan ba amma kullum sai an saka wannan kare ne kullum sai an saka wa mutane ban san yanzu ba ko Ramadan ya dan toshi abun ko akwai wasu su kuma can su ma wani gidan rediyo ne shi ma ta can haka shi kuma wai abokin hira duk dai ana ta yi kina zaune ana ta share miki ƙarya ƙarya kawai sanma ƙuna ne kawai malam mutane sun zama masu sauraron ƙarya yadda ta san Yahudawa haka ƙarya har ita wadda ta wallafa littafin ta san ƙarya take ne wallahi har ke marubuciyar ma ƙarya kike kin san ƙarya ne wallahi ba hadisin annabi bane ba magana ce daga magabatan mu ba kawai shirini ta ce ba yanan ka zauna wai kai kuma a nan ma kake tsintar abin da zaka je hira da shi saboda Allah yayi ka ba ka da bashira wai mace ba za ka iya shan kanta ba yanzu sai ka tsaya ka zauna da waɗannan ƙarya wai da su ne za ka je neman aure ka je ka ɗan kokobare da jamba ka karya hula ka tsaya a kofar gida ya dai na ganki haka ha ya ba za ka ganka haka ba ya kake son ai ko kai ta karanta ana ta abin nan idan za ka yi mata wasiƙa sai ka ɓata lokaci wajen awa uku kana bincike a cikin littafin tatsuniya waɗanne kalmomi za ka yi amfani da su ka rubuta can ka ga bai yi ba ka sake rubuta kuma ko ba ka rubuta ba alƙur'ani ba sai wannan abin kake ka rubuta can bai yi ba irin wannan bai yi ba ƙarya kawai ma ba tun daga nan ka faɗi wallahi akan aure ginin ka ba yi da kyau baka gina shi akan tushe mai kyau mai yasa Allah ya ce a rufe idanu malamai suka ce akwai fa'idoji wajen guda 11 fa'ida ta farko rufe idanu daga barin kallon mace nurul qalbi yana jawo hasken zuciya wa ishraqi kuma yana sa zuciya ta rinka walwala idan ka rufe idanunka baka kallon mata idan ka zura idanu kuwa to wannan hasken zuciyar zai tafi wanne ka zaɓa a ciki to na biyu suka ce idan mutum zai ga wata mata ya kawar da kai ya rufe idanunsa bai gani ba to Allah zai saka masa halawatan imani Allah zai sa masa zakin imani a zuciyarsa wa awrasa Allahu fi qalbihi halawatul iman Allah zai gadar masa a cikin zuciyarsa zakin dandana imani ba wani abu ne zakin imani ba shine ka ji kana kadayin bauta ma Allah amma idan zuciyarka ta cika da kallon matan da ba naka ba haramun kake ta kallo to sai dai shaytan ya cika maka zuciya da burin yin zina don ko kwanciya kai shikenan yanzu wani ba ya rubuta mana tambaya ba wai ya je wajen yarinyarsa ne hira wai da ya dawo ya kwanta sai ya mafarki to me kenan ba ga irin shiriki ta ba abu na uku salamatul qalbi duk wanda zai zamanto ya rufe idanu daga barin kallon irin waɗannan abubuwa to zai samu kusurɗa kukucacciyar zuciya يخلص القلب من ألم الحسرة الله في أنك كما تقول يا دكان دنر ردي إيرنا حسارة دنادما سوى دبلاك يشوف أبونا بقشيد الله ذيك يا يمك إن كان تامك حصة الفراسة أنزل فراسة وقد أجلس أتقو فراسة المؤمن wani hange ne da in mutun yana da imani yana da kikkiawar alaka da ubangiji zuciyarsa babu zulubi to sai Allah ya rinka nuna masa yana hango wasu abubuwa in ya faɗi magana za ta iya dacewa abin ya faru saboda Allah ya kiyaye masa zuciyarsa to rashin kallon haramu yana jawo maka Allah ya inganta maka wannan abu za ka rinka hatsarin da zai same ka nan gaba sai Allah ya sa ka kiyaye kanka abu na biyar rufe idanu dan karka kalli mace da har aka haramta maka yana jawo quwwatul aqli wa tasabbut yana jawo maka abin nan karfin fahimta ta karatu an gane idan dan adam ya zama to yana kiyaye zunubi to zai zama zai fi kowa kwarin hadda da haddace abu wannan kuwa za mu ganshi a fili galibi abin da yake sa yara suke faduwa ko a nay ko a nay ko ko a waye ko wani da zunubi ne asalin da zunubi ne saboda wani tun a wajen koya yake ne idan matar idan malama ce matar su yana ta leke ta ina za ta sunkuya ya za ta yi rubutu leke kawai yake zunubi ya ana shi ya gane karatu ma a cikin aji ina jin an yi taba yin gwaje-gwaje irin wannan ko a nan wajen ko a waje da kasar nan an gwada aka ce a yamu tsa aji maza da mata a yamu tsa su aji a kuma ajiye ajin da maza ne zalla a kuma ajiye ajin da mata ne zalla a hada da aka zo aka jarraba sai aka samu ajin da aka hada maza da mata su suka fi kowa faduwa saboda zunubi wani fa malam tun da zabin idan ya fita sakandare tun da zabin idan ya fita sakandare ya tafi ba abin da yake kallo sai mata tun a tafiya ƴaƴan mutane yake bi ana taji har aje makaranta aje kuma a zauna a aje malami yana darasi shi kuma yana kallanta kuma a taji saboda tsabar lalaci da sakarci an fita daga makarantar karfe 2 sai ya bi ta angosu wai sai ya ga ta shiga gidan musalla shi ya wuce nasu gidan taure kenan ya banza ya wuce kawai ba zai iya yin sa'a to ya za a iya samu damar yin sa'a bayan shi dan ya gula shi to wannan in an zo jarraba ba abin da zai rubuta in banda a Najeriya ta ya za a yi a zo bakin hall na jarraba za a shiga ɗakin jarraba amma student dan aji uku ko dan aji biyu yana tambayar wani wace paper za a yi bai ma san abin da za a yi ba ko ba a yi wai paper da za a yi ba bai sani ba to wannan kage abin ya za a yi ta jarraba shi za zero kawai kuma wallahi duk zunubi ne wallahi zunubi ne shi za a nan aka ce quwwatul aql in dai za ka kiyaye kallon haram to sai Allah ya karfafa fahimtar ka Imam Shafi'i kadai ya ishi mutane misali da ya kai kara wajen wake malamin sa ne ta je sabe shi yace masa duk haddar da nayi ta zube na haddace abubuwa na karatu amma sun zube ya samu Imam Shafi'i ya same ni yace biya mun abin da kai ya tsaya yana dugudugu malamin yace kai ko dai kai wani zulubi yace wallahi wata mata ce ta zo wucewa sai na kalle ta ne zuciyata ta amsa sai tilawa ta zube shine malami yake ce masa ilmi hasken Allah ne sai Allah ya haskaka maka yake saka maka ka aje idan ka saba ma Allah to hasken Allah baya shiga inda saban Allah yake idan za ku gyara ku gyara in ba haka ba za ku karatu ba malaru da lokacin nan yayi ba zan tashi ba naji kana ta damu na lokaci yayi to bazan tashi ba sai na gama kana da magana bari mu kare abu na shida shi ne taharatun nafsi wa zakaha. Idan mutum ya kiyaye leƙe da kallon haramun ya kiyaye bayan, to Allah zai tsarkake zuciyarsa kuma zai tsarkake ta. Kuma Qur'ani ya ce qad aflaha man zakaha, wanda duk ya tsarkake ransa ya rabauta a gurin Allah. Malaiti hada wannan dalilin ala muraqabatin, dalili ne akan kiyaye ubangiji kenan. Wa taqwahu wa hibbul farj, da tsoron Allah da kuma kiyaye farji. Abu na bakwai shine yace al-himayatu min ash-shaytan, rashin kallo da rufe idanu yana sa ka samu kariyar Allah daga shaytan. Sai Allah yughlal abwabul fitna, sai Allah ya rufe maka kofar fitina, ya zama ba za ka afka cikin fitina ba. Abu na takwas shine ra'atun nafsi wa sakaratul ghafla, Allah sai ya hutar da ranka, ya ba ta hutu, ya kuma cire ka daga maye irin na ranka. Abu na tara shine annahu yusadda, wato ya suddu anhu abwabu jahannam, wannan rashin kallo da za ka kawar da kanka yana toshe maka kofar shiga jahannam, ba za ka shiga jahannam. Abu na goma annahu yurisul qalba sururan wa farha, idan mutum ya kiyaye baya kallo na haram, to ana gadar ma da zuciyarsa farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali. Abu na goma sha ɗaya shine na ƙarshe yuqawwi al-ilm, wannan abun in ka daina ka rufe idanuwanka ba ka kallon haram yana ƙarfafa maka ƙarfin ilimi wa ƙuwwatul muzakara, kuma yana sa haddarka ta zamanto tana da ƙarfi. Yu'alijul qaswatal qalbi, kuma yana magance maka ƙiƙasar zuciya. Yazidul khushu, kuma yana ƙara maka khushu'i, in ka shigo cikin sallah za ka yi khushu'i. Waɗannan duka fa'idoji ne wanda Allah ya dunkule su a ciki, ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, a gaya wa mu'minai su rufe idanunsu daga barin kallon mata, a gaya wa mata su kuma su rufe idanunsu daga barin kallon maza. Saboda waɗannan fa'idoji guda goma sha ɗaya, waɗannan fa'idojin waye baya buƙatar su? Kowa yana buƙatar su. To ka kiyaye, ka daina kunna waya kana kallon tsiraici, ka daina. Idan ba haka ba za ka ci asara ne a rayuwa. In ka ga Allah ya hana abu, to yana da illoli. In kuma ka ga Allah ya ce a yi abu, to yana da fa'idojin da ba ka tsammani. Ka bi Allah kawai ka sallama masa sai ka huta. Allah ya taimake mu. Za mu tsaya a nan insha Allahu gobe. Za mu ɗora a kan ayar da take cewa masu ‘ya’ya su aurar ma waɗanda ba su da mata ‘ya’yan. So gobe zan su ka.
Waɗannan da suka nemi taimako na addu’a Allah Ubangiji ya sauƙaƙa kuma biya buƙata. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله منا ربك رزقنا إنكم في أذركي Allah ga jama'arka a cikin masallaci da waje da duk inda ake jin mu, ya Allah suna da bukatu iri daban-daban. Allah ka biya mu kowa bukatunsa, ya Allah. Muna roƙonka ya Allah ka isar da kowa gidansa lafiya, ka hada shi da iyalansa cikin farin ciki, ya Allah. Ubangiji muna roƙonka ya Allah, wannan ƙasa ko wannan jiha ta mu, muna roƙonka ya Allah ka zaunar da mu lafiya. Ubangiji ka tsare mana wannan jiha din, ka zaunar da mu lafiya. Allah masu baƙar ƙashiya a ciki, muna roƙon Allah ka sa su gane. Allah ƙasar mu, muna neman gudumawarka ya Allah. Ubangiji ba za mu iya ba, ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, ya Allah kai ne komai. Ubangiji ka tsare mu daga sharrin masu sharri, ka zauna da mu lafiya ya Allah. Muna roƙonka ya Allah, duk waɗanda suke nufin arewacin nan da mugunta ko kasawa ko suna son sai sun naƙasa ta, Ubangiji muna roƙonka ka naƙasa su ya Allah. Ya Allah ka naƙasa su, kada ka ba su dama. Ubangiji kada ka ba su nasara, ko suna cikin mu ya Allah kada ka ba su nasara. Idan burin su mugunta ne a wannan yanki, Allah muna roƙonka ya Allah. Ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki ya Allah, muna roƙonka ya Allah da sunayenka mafiya tsarki, kada ka ba su nasara ya Allah. Ubangiji ka fatattake su ya Allah. Allah kada ka ba su nasara ya Allah. Duniya da take fama da rikicin duniya gaba ɗaya, muna roƙonka ya Allah kada ka bari a tozarta musulmai. Ubangiji kar ka bari a tozarta musulmai ya Allah. Azzalumai kai maganin su duk inda suke ya Allah. Ubangiji kai maganin azzalumai ya Allah, kada ka ba su nasara ya Allah. muna addu'a ga mai martaba sarki marigayi Allah ubangiji ya ji kansa ya yafe masa ya haskaka maka wanda ya bari a baya muna roƙon Allah ya sanya musu albarka Allah wannan gari kai masa albarka Allah wannan garin namu kai masa albarka jahar mu ya Allah ka tsare mana ita ya Allah ubangiji matasan mu muna roƙon ka ya Allah masu sana'a ka inganta sana'arsu masu karatu ka ba su jarrabawa mai kyau ya Allah da sakamako mai kyau masu aiki ka taya su da aikin da suke ya Allah waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su kalebe ta musu tunaninsu ya Allah cikin abin da zai amfane su duniya su da lahirarsu iyaye da suke ba da tarbiyya muna roƙon Allah ka ba su lada ya Allah kai musu jagora ubangiji ka shiryar da mu ga baki ɗaya Allah kada ka tozarta mu kada ka kunyanta mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah muna roƙon ka kawo sauƙin aure Allah ka sauƙaƙa auren ya Allah ubangiji ka sauƙaƙa wannan aure Allah ka kawo sauƙin su ya Allah domin kowa ya samu yayi muna amina bi ladunka rahama wa hayyin lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.